الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren 26 ga watan Zulhijja, hijira na da shekara 1432, daidai da 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2011. Wannan shine kasad na 20 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Ar-Risala, wallafar al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan ba a manta ba, bayan da malam ya gama bayanai dangane da al'amuran da suka shafi gabobin sallah, sai kuma yazo ya fara bayani dangane da sifatul amali fi salawatil mafruḍa, yadda ake yin sallah farilla a aikace. To bayan da ya gama bayani dangane da waɗannan, sai kuma ya fara tattauna mas'aloli dangane da sallolin nafila, yace a yanzu wa kadhalika, haka nan kuma يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإصرار. وانا مغانا كيدا جنتا كاسان أطا فيتي يكي دومين ياي مغانا دنغاني دا. وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. يكي أبندا أكي نفي دا بيانا كراتوشيني كجيد دا كانكا إدن كي كتويني mace, sai ya ce wal mar'atu duna ar-rajul fil jahri, ita mace tana ƙasa da namiji ne a wurin bayyana karatu. To bayan duk da ya gama waɗannan maganganu, sai ya ce to kamar yadda ka ji an tattauna mas'ala dangane da abin da ya shafi sallar shafa'i da sallar witri, to sai kuma ya ce dukkanin salloli na dare na nafila kenan, to abin da ake so a cikin su shine bayyana karatu. Nafilfili na yini kuma na rana, su kuma ana ainihin son a sirranta karatu. Shine wa kadhalika yustahabbu fi nawafilil layli al-ijharu, haka kuma ana son a nafilfilin dare a bayyana karatu. Wa fi nawafilin nahari al-israr, a nafilfilin yini kuma wato na rana a ɓoye karatu. Wa in jahara fin nahari, amma idan ya bayyana karatu a sallar da yake yi ta rana, sallar nafila kenan, fi tanaffulihi, wato a sallar shi ta nafilar rana, kamar nafilfilin da kake kafin azhar da nafilfilin da kake bayan azhar da nafilfilin rana dai kamar sallar walha da sauransu, fa zalika wasi'un, yace ya halatta. Abinda malaman fiqh suke nufi da wasi' shine wato abu ne mai yalwata, in kai yayi daidai babu kunci a ciki. Wa aqallu shaf'i raka'atani, mafi karancin shafa'i raka'a biyu ce. Abin da yasa kun ga mutane a kasashen mu sun saba cewa shafa'i raka'a biyu, witri raka'a ɗaya, haka aka saba. To amma a wannan mafi karancin abin da zaka iya yi ne, amma zaka iya yin shafa'i kai raka'a biyu kai sallama, kai raka'a biyu kai sallama, kai raka'a biyu kai sallama, shafa'i ne. To amma mafi karanci shine me? Raka'a biyu. Ina fata an gane. ويستحب ان يقرا في الاولى بام القران وسبح اسم ربك الاعلى ركعه فرقو تعينين صلى الشفعي تو انسو يكرنت فاتحه ده سبح اسم ربك الاعلى سوره الاعلى وفي الثانيه بام القران اما ركعه تبي كما انسو يكرنت عينين اتا سوره الفاتحه ام فهمت wannan وقل يا ايها الكافرون ده قل يا ايها الكافرون. To ka fahimci yadda fuqaha suke magana, kada ka ce anan yana cewa karatun Fatiha mustahabbi ne. A'a, karatun Fatiha ya gurga gabatar da bayani akan shi cewa shi farilla ne. Yanzu abin da yake maka magana ne ake so a karanta bayan ita Fatiha a sallar shafa'i. Abin da ake so a karanta a raka'ar farko subbih isma rabbikal a'la, a raka'a ta biyu kuma qul ya ayyuhal kafiruna, wa yatashahhadu, sannan sai tahiyya, wa yuslimu awa iko wa yusallimu, haka ne, wa yusallimu, sai ya tahiyya sai ya sallama, thumma yusallu al-witra, sannan sai ya salla witri. Mala haka ake cewa, dazu naji ka fuskiyar wata kalma ka ce watari. Kun gane watari? Me watari? Ha? Eh? Tsarkiya. Subidda ba ki kai to. To wutir, wutiri eh. A cikin samar dani a ƙasa a ina ne okay ma ba ganin wurin kai yanzu ba kawai a ina a yana a can baya inda muka wuto eh gashi yace wa ba'da an yusalli raka'atayn shaf'i yusalli al-witr sai yace bi fathi al-wawi wa kasriha wato ana iya karanta shi da fataha ga wawun da kuma abin nan ko da kuma yi wa wawun din kasra wa bita'in musanna fawq wa amma bil musallafa ma'a kasri al-wawi na fata an gane eh fal firashu lil wata'i wa ma'a fatiha ma'ul fahl yajtami'u fi rahm an-naqa idha kathara al-fahl darabaha shine da dai za a tsaya a warware kalmar da kun gane to amma ba ajin larabci muke ba ko kuma tasrifi da kun fi fahimtarta Allah madaukakin sarki ya taimaka abinda malam yake cewa shine a sallar witri kuwa da zai tashi to wai thumma yusalli alwitra raka'atan sai yayi witri raka'a guda yaqra'u fiha bi ummul qur'ani wa qul huwallahu ahad wal mu'awwadhatayn a cikin ta sai ya karanta qul huwallahu bayan fatiha kenan sannan da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas na fata an gane amma an samu a cikin hadisi wani lokaci annabi yana takaituwa akan qul huwallahu din kawai eh akan qul huwallahu babu qalaqil din wa in zada min al ashfa idan har ya kara daga cikin shafa'ai wato in yayi shawara zai shafa'i biyu yayi raka'a biyu ya sallama yayi raka'a biyu ya sallama ko to ja'ala akhir zalika al witr sai zama na ƙarshen shine witri ko kun fahimta dan haka tun farko kafin kai witri sai kai shawaran me zaka yi zaka yi shafa'i biyu to ka bari kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama sannan sai kai ainihin witri wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli min al-layli 12 raka'a yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kasance yana salla raka'a 12 thumma yutiru bi wahida sannan sai yayi witri da raka'a daya amma sai yace wakila ko da yake an ce 10 raka'atin raka'a 10 annabi yakan yi thumma yutiru bi wahida sannan sai yayi witri da ainihin raka'a daya na fata an gane wani abin mamaki maganar da ya fara kawowa a wurin shi ita ce tafi inganci maganar da ya jinkirtar da ita da cewa wakila a wurin shi ya raunata ta ne amma kuma akasin haka shine daidai maganar farko ita ce mai rauni cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin raka'a 12 in ma har za a dauki haka sai dai a dauki fassarorin da kullun nake muku bayani raka'a 2 sai ta zama ta nafila ce ta bayan isha ku kiyaye raka'a 10 sai ta zama ita ce sallar dare don ka fahimci cewa nafilfilin da ake yi a bayan salloli to masu zaman kansu ne suna tare ne da sallolin farilla don haka ake kiran su rawatib wato waɗanda suke recommended wato waɗanda an riga an aje su haka abin yake kenan ku kiyaye wannan da kyau a kaddara cewa ina jin kasala ba zan iya tashi da daddare ko can tsakar dare ko ƙarshen dare in yi nafilfilin dare ba ina yin sallamar isha sai na tashi sai ne nafila raka'a 2 wannan nafila raka'a 2 ma'anarta ita ce nafilar da ake yi bayan an gama sallar farilla dan haka azhar an yi mata la'asar ma ana yi mata ina fata an gane magariba ma ana yi mata to isha ma sai aka yi mata to yanzu ba za a lissafa ta daga cikin lissafin nafilfilin da zan tashi in yi biyu in sallama in yi biyu in yi sallama so biyar ba ya zama goma an fahimta wannan shine fassarar annabi yana yin nafila raka'a goma sha biyu idan a farkon dare ne biyu din farko to na bayan isha ne annabi yana yin raka'a goma sha uku sallallahu alaihi wa alihi sallama idan a ƙarshen dare ne to ka fahimta waɗannan raka'o'i biyu na ƙarshe to su kuma raka'atul fajr ne to a cikin hadisin Aisha da gwargwadon halin da ta samu kanta wajen bayani ga ɗalibai wani lokaci sai ta ce yana yin raka'a goma wani lokaci sai ta ce yana yin sha ɗaya wani lokaci sai ta ce yana yin sha uku shine Ibn Hajar a cikin Bulughul Maram ya tsaya ya fitar da maganar amma sananniyar magana a cikin mazhabin Malikiya ita ce wannan da shi Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani ya gabatar cewa raka'a goma sha uku sha biyu su ne sallolin dare ɗaya kuma ita ce witri amma kaga saboda adalci a ilimi sai ya ce wakila ko da ike an ce ashara raka'atin raka'a goma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi ina fata an gane thumma yutiru bi wahida sannan sai ya witri da raka'a ɗaya wa afdalul layli sai shi malan yace amma mafi falalar dare mafi falalar sallar dare akhiruhu fil qiyam shine ƙarshen dare din a wajen ibadoji a wajen ibadoji ne a ƙarshen dare din shi yafi falala anan kasan ka karanta a cikin sharhin shi ainihin wato malam mai sharhi yazo ya tantance waɗannan abubuwa da ya kawo ainihin wato wakila kana yusalli min al-layli 10 raka'atin thumma yutiru bi wahida sai yace ar-riwayat fi sahih fi sahih waɗannan riwayoyi suna nan ainihin a cikin Bukhari ai min hadisi Aisha radiyallahu anha wa la tanafa bayna riwayati isnatay 10 raka'a wa bayna riwayati 10 raka'a raka'at li annahu alayhi salatu wa salam kana yaftatihu salatahu bi raka'atayn khafifatayn to nan kuma kun ji an dauki wani abu kuma duk maganganun nan kowace daidai ce daga ciki kuma ka kiyaye akwai sahabin da ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin raka'a 13 yanzu makharajin hadisin ya sha bamban kenan dan can duk maganganun da muke hadisin Aisha ne nan ko wani sahabi ne daban ba kuma hadisin Abdullahi dan Abbasin ba wani sahabi ne daban yace annabi yana yin raka'o'i guda 13 to amma sai ya fassara yakan fara sallolin dare da wasu nafilfili guda biyu masu sauki kenan ka duba shi ma ya ware waɗannan nafilfilin daga adadin lissafin guda 13 din can yadda daga ƙarshe za su sake komawa nawa 11 to irin wannan mas'ala in ta faru a fiqh ita ce sai ka ji malaman fiqh sun ce to maganar da take rajiha maganar da tafi ƙarfi bayan duk wani dogon bincike ita ce raka'a 11 din nan ita ce sallar dare sauran duk wasu awarin ne wasu yanayi ne suka hukunta yakan amma raka'a 11 ita ce asalin sallar dare Allah madaukakin sarki ya taimaka malan yace faman akharata nafulahu wa witrahu ila akhirih fa zalika afdalu wanda ya jinkirta nafilar shi da witrin shi to tanafulahu yace anan yin nafilar shi wanda ya jinkirta yin nafilfilin shi da kuma witrin shi har zuwa ƙarshen dare fa zalika afdalu wannan shi yafi falala illa manil ghalibu alaihi alla yantabiha sai dai wanda a galibin lokaci baya iya farkawa falyuqaddim witrahu to sai ya gabatar da witrin shi ma'a ma yuridu min an-nawafili fi awwal al-layl tare da abubuwan nafilfili da yake so ya gabatar a farkon dare ko kun fahimta mutumin da ya zama in ya kwanta bacci ba zai farka ba ƙarshen ta sai asuba to shi a farkon dare shi yafi falala gare shi yayi nafilfilin shi da witri to anan yanzu in ka ce falala shi yafi falala ba dan kana da wani nasi ba sai dan da ya rasa gwamma ya samu yayi koda ba a lokacin da yafi falala ba shine lokacin da yafi falala sallar dare shine ƙarshen dare to amma in yace zai kwanta ƙarshen daren ƙarshen ta ba zai kwanta ba sai an kira sallar asuba ba zai tashi ba sai ƙarshen sai an kira sallar asuba to da yayi asarar sallar gaba ɗayan ta sai ka ce mishi yayi a farkon dare to shin a farkon daren akwai wata afdaliya da aka faɗi babu sai dai ya zo cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kan yi a farkon dare ya kan yi a tsakiyar dare ya kan yi a ƙarshen dare amma dai na filfilin shi da ƙarshen rayuwar shi duk sai suka kwaranye cewa a ƙarshen dare yake yi to ƙarshen daren shi ne yake da falala farkon dare da tsakiyar dare wannan yana bayyana halacci ne kadai to ga wanda baya iya tashin fa sai a ce mishi shi kuma yafi falala yayi a farkon dare to me dalilin ka na cewa yafi falala sai ka ce saboda samar da waɗannan sallolin falala ce rashin samar da su fa asara ce to kaga ashe samar da su shine falalan yin su din ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na malam wanne hadisi na'am eh shine ba yana bayyana falala bane yana bayyana menene halacci ne masoyi na yayi mini wasiya da abubuwa uku daga ciki shine in rinka yin mutri kafin in kwanta me yasa saboda tsoron kada wannan abin ya faru amma abinda ake magana falala wato falala tana zuwa ne a samu wani nassi na Qur'ani ko na hadisi ya bayyana kaza na musamman akwai falalar shi ba mujarradin cewa yi kaza ko kuma mujarradin ya kasance yana yi misali yanzu rawani sai ka ce babu hadisin da yazo da yake bayyana falalar shi to amma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana daura rawani to in ka ce a ilmancen ana magana ilmancen ka ce daura rawani na da falala sai a ce wace falala aka faɗi hadisan da suka bayyana falala ba su inganta ba yanzu sai dai ka dawo mi ka ce ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana daurawa dan haka daura rawanin koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma in ka ce akwai wata falala sai a ce to mecece falalar da zaka iya kawowa ita ce irin wannan ta ittiba'i amma abinda ake magana a falala nan shine a ƙarshen dare mun ji hadisan da ke cewa Allah na sakuwa daga sama ta 1 zuwa sama ta 7 yana cewa wane ne zai bauta mini wane ne zai kaza sannan hadisan Bukhari suna bayyana wanda ya farka yayi zikiri kaza yayi alwala yayi sallah zai samu falala kaza yanzu kaga duk wannan yana bayyana falala to akwai irin wannan ga yin sallah a farkon dare ba bayyana ba don haka yi a farkon dare halal ne amma yi a ƙarshen dare fa to fadila falala ce to sai ake ce maka wannan halaccin kuma ya takaitu ne gawa ga wannan maganar da malam yake ita ce wanda ke tsoron ba zai farka ba amma duk wanda ya san zai farka to ya bari yayi a ƙarshen dare ko barkaji yinta a ƙarshen dare ya fi nishadi kamar yadda Allah ya faɗi inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila kaga ka kwanta kai bacci gajiya ta watsi ka tashi kai alwala sai ka ji ka gauto a lokacin shine za a samu ashaddu wata'an tsananin dacewa da abinda bakin ka ke karantawa kunnanka na ji zuciyarka tana kudurcewa sannan gabobinka suna aikata amma ka tashi a farkon dare kana yi da gajiya da hayaniya da kaza sai kaga babu muwafa'a din sosai babu dacewa wani lokaci kawai Allah Allah kake kai wutrin kai kwanciyarka dan haka Allah madaukakin sarki kaga ya bayyana anan yi din cikin dare tafi abin nan tafi falala Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai malam yake cewa illa man al-ghalib alayhi an la yantabiha sai dai wanda a galibi baya iya farkawa, falyuqaddim witrahu, sai ya gabatar da witrin shi, ma'a ma yuridu minan nawafili, tare da nafilin da yake nufin yayi awwalan layli a farkon dare. Thumma in sha'a, sannan kuma in ya so, idza staiqadha fi akhirihi, idan ya farka a ƙarshen daren, tanaffala, to sai yayi nafila ma sha'a minha, gwargwadon abin da ya so. Abinda malam ke cewa yanzu ka ji tsoron ba za ka farka ba, sai kai shafa inka da witri, kuma Allah cikin iyawar shi sai kai bacci har ka ji ka koshi sai ka farka, ya za ka yi sai ce sai ka tashi sai kai nafilfili gwargwadon yadda ka so. Amma in za ka yi su masna masna biyu-biyu, wala yu'idu al-witra, ba zai maimaita witri ba anan, domin hadisi ya zo cewa la witrani fi lailatin, ba a yi witri biyu a dare daya. To anan kuma idan mun dubi abin a bisa hasken karantawar sunna, abin da ya dace shine wannan ma sha'a da malam yace kai gurgurdan yadda ka so, dole za a dubi kaidi da kuma abin da ya baro baya na adadi. Asalin wannan sabanin ya taso ne daga shin isana ita nafilar dare tana daga cikin nafila mai kaidi ko kuwa nafila ce mutulaka. Malaman da suka ce nafila ce mutulaka su ne suke cewa kai ta yi gwargwadon yadda ka so, wannan magana kuskure ce. Nafilar dare nafila ce muƙayyada, kamar yadda sallar idi ba farilla ba ce, sallar roƙon ruwa ba farilla ba ce, sallar kusufi ba farilla ba ce, dukkansu nafilfili ne amma an ƙayyade su. Sallar idi ba za ka ce ka yi ta raka'a takwas ba, ba za ka ce ka yi sallar wadha, sallar wadha ba za ka iya ta raka'a talatin ba, an ƙayyade maka katta wuta takwas ita kuma katta gaza biyu. A ƙarƙashin wannan in ka fahimta da kyau, to sallar dare ta faɗo cikin nafilfili masu ƙaidi. Don haka na yi raka'a uku sai na kwanta ne bacci, ƙarfe huɗu na asuba sai na farka, sai na ji ina son in yi nafila, sai in tashi sai in yi biyu in yi sallama, sai in haɗa da wancan lissafin sai in ce nawa kenan biyar, sai in sake biyu in yi sallama, sai in haɗa da wancan lissafin sai in ce bakwai, sai in sake biyu in yi sallama, in haɗa da wancan lissafin tara, sai in sake biyu in yi sallama, sai in haɗa da wancan lissafin sai in ce 11, to shikenan. Ina fata an gane. Malam yace wa man ghalabathu aynahu an hizbihi, wanda idanuwan shi suka galaba akan shi game da hizbin shi, wato a musulunci ana so ya zama a kowane dare akwai gwargwadon abin da kake karantawa na Alkur'ani. Kana karanta hizbi ne, kana karanta rubu'i ne, kana karanta sumuni ne, to abinda malam yake cewa wanda idanuwan shi suka bacci game da, wato suka rinjaye shi game da hizbin shi, an fahimta, falahu an yusalliyahu ma bainahu wa bain tulu'il fajri, ya halatta ya sallaci wannan hizbi nashi tsakanin ainihin wato wannan lokaci da kuma ainihin fitowa alfijir, shine daga lokacin da ya tashi. Abinda wannan magana take nufi shine na saba cewa kullum a sallata nakan karanta ayoyi kaza, an fahimta jama'a. To anan sai ya ta'abirin abinda na saba karantawa da hizbi da kuma abinda na saba sallata shi ma da hizbi, ma'ana gwargwadon yankin da na saba sallata in karanta kaza sai dai bacci ban sami yin shi ba, kenan na ɗaukar wa kaina kowane dare zan karanta ayoyi kaza ko surori kaza ko daga wuri kaza zuwa kaza a kowane dare, sai dai bacci ban sami ba. Sai malam yake cewa to falahu an yusalliyahu, ya samu dama sai ya sallaci wannan abin da ya kubuce mishi, ma bainahu, daga lokacin da ya ainihin wato farka, wa baina tulu'il fajri, da kuma ainihin wato bullowar alfijir. Ina fata an gane. To anan malam ya tattauna ainihin wato wasu maganganu a ƙasa, dashi a inda yake cewa ai istaghraqahu an-nawm an hizbihi wa ulhiqa bihi man hasula lahu izma'un aw jununun aw haydun wa zawalu udhrihi inda tulu'il fajri. Anan malam mai risala ya kawo mai rinjayar ido ga bacci ko, sai kuma shi malam ya ce haka wanda ya suma. Allah ya kiyaye a ce ana idar da sallar isha sai ka faɗi ka suma, baka farka ba sai ƙarfe huɗu na asuba, ya ce hukuncin duk ɗaya ne. haka Allah ya kyauta sai hauka ya same ka bayan sallar isha baka watsake ba sai me sai kamar karfe 4 na asuba ko kuma yace haka haila tana idan da sallar isha sai jinin haila ya zubo mata amma kafin karfe 4 na asuba sai kuma jinin ya dauke to kaga duk waɗannan baki ɗaya sai ke cewa wa zala uzrihi inda tulu'il fajr sai zama uzrin nashi ya gushe a lokacin fitowar alfajr sai ce la in ta'ammada ta'khirahu amma fa banda in ya jinkirta me in ya ainihin yi gangancin jinkirin fala yusallihi a wannan hali ba zai sallace shi ba walau kana yumkinuhu fi'luhu ma alfajr wa subh qabla al-isfa ko da zai iya sallata wannan tare da fitowa alfajr da kuma ainihin wayewar gari ya samu abinda wannan magana take nufi sai ku koma ku dubi me yake nufi an yusallihu ma bainahu abdamir ya'udu ila madha ila alfajr kai bacci baka samu damar yin sallolin da ka saba yi ba har sai da alfijir ya fito sai malam yace to tsakanin fitowa alfijir din nan an gane wato tsakanin tashin naka da wannan fitowa ta alfijir sai kai marmaza sai ka sallaci wannan abin da ka saba sallata sai yace wa awwalil isfirari da kuma ainihin farkon yin ko isfari farkon hasken gari wato daga sadda alfijir ya fito ku duba jama'a zuwa lokacin da gari zai yi haske an baka dama kai wannan abin da ka saba yi sannan sai kai sallar ka ta asuba wani hukunci ne yake fitowa anan ka saba diddare ga abin da kake karantawa ga abin da kake sallata sai bacci ya dauke ka ko hauka ko suma baka samu damar yi ba baka farka ba sai yaushe sai lokacin da alfijir ya bullo sai malam yake cewa to falahu an yusallihu ma bainahu wa bain tulu'il fajr wa awwalil isfirar isfari ya samu dama ya iya ainihin sallatar waɗannan salloli nashi tsakanin bullowa ko fitowa ta alfijir da kuma farkon hasken gari ina son ku san nan abubuwa uku ne suka hadu akwai fitowa alfijir wadda ita take wajabta sallah akwai hasken gari ya haske kafin rana ta fito wanda kuma wannan shine ƙarshen lokacin sallar asuba mukhtari to daga wannan lokaci kuma zuwa bullowar rana shine daruri na sallar asuba to abinda malam ke cewa tunda baka samu dama yi ba an baka dama yanzu ga alfijir ya fito tashi kai shafa'inka da witri tashi kai sallolinka da kasaba daga sanda ka farka din nan alfijir ya fito har zuwa sanda gari zai yi haske sannan sai kuma ka tashi sai kai sallar abinnan sallar asuba kaga yanzu an baka dama kai sallar asuba ba a farkon mukhtarinta ba saboda me saboda uzuri ne to amma malam anan in ka koma cikin sharhi kana magana sai magana amma wanda ya zama da ganganci ne haka ta faru fa to shi ba za a bashi wannan damar ba yana tashi sai dai yayi me sai dai sallar asuba kenan wannan gangancin da ya haramta mishi wannan damar sai malai yace summa yutiru sannan sai ya yutiri wa yusalli subha kuma ya salla asuba ka sallaci abinda ka saba sallata sannan ka yutiri sannan sai kai salla asuba ina son ku gane idan rana tana fitowa karfe 7 ne idan alfijir shi kuma yana fitowa karfe 5 yanzu kaga wannan damar da aka baka ga alfijir ya fito sai aka ce maka shikenan ya alwala yi sallolinka da ka saba raka'a 11 ko kun fahimta kana idan da su gari ya gama haske to tashi kai sallar ka ta ainihin asuba tunda ka gama waɗancan shafa'i da witri guda 11 kai sallar asubar ka a halin rana bata fito ba. A nan menene ya faru shine an halatta maka jinkirta sallar farilla saboda yin sallar nafila wadda yake ka saba yin ta amma larura bata baka damar kayi ta ba. Amma ka saba yin ta yau ba larura ce bata baka dama ba, da gangan ne, to in ka tashi kuma ba za a baka wannan dama ta jinkirta sallar farilla saboda nafila ba. Na fatan kun gane. Na'am, wa alaikum salam. Hadda raka'atayl fajr mana dama, hadda raka'atayl fajr. Malam yace wala yaqbul witra man zakarahu ba'da an salla subha, amma duk wanda wato bayan yayi sallar asuba sai ya tuna cewa bai yi witri ba, to ba zai rama witrin ba. Shine wala yaqbul witra man zakarahu ba'da an salla subha, wanda ya sallaci asuba bayan ya sallaci asuba sai ya tuna bai yi witri ba, to ba zai rama ita witrin ba, ta fadi. Wa man dakhala almasjida ala wudu'in, wanda ya shiga masallaci da alwala, fala yajlis hatta yusalli raka'atayn, kada ya zauna har sai yayi sallah raka'a biyu. To abin tambayar shine idan ya shiga masallaci ba alwala fa ba zai nafila ba, ko wannan zai ba shi halaccin zama a masallacin? To wannan kuma karatun ba shi ake a yanzu ba, amma in mun so mu amsa shi sai mu ce a'a. Kenan duk sanda za ka shiga masallaci ka zauna, to wajibi ne ka yi alwala saboda alwalar ta baka damar yin tahiyatul masjidi. To in ka shigo masallacin babu alwala, to baka da damar ka zauna, kenan kaga yanzu ana lazimta maka yin wannan alwalar. To ita wannan sallar sunna ce mai ƙarfi da duk wanda zai zauna ga masallaci kenan, domin inda sunna ce mara ƙarfi wato da nafila ce mustahabbiya, shikenan da baka da alwala sai kai zaman ka. Abinda malam yake ishara kenan a fakaice, amma abinda yake daidai shine lallai ne kai alwalar ka shiga masallaci, in zama ya kama sai kai tahiyatul masjidi sannan sai ka zauna. Malam yace in kana waqtun yajuzu fihi ar-ruku'a, idan lokaci ne wanda ya halatta yayi ruku'i a cikin shi, shine me nafila shine ruku'i, in lokaci ne da ya halatta yayi raka'a a cikin shi. To anan bala ya sake shigo da wata magana, kenan tahiyatul masjidi ba a yin ta sai lokacin da ya halatta ayi nafila. Wannan magana ba haka take ba, tahiyatul masjidi ana yin ta ne kowane lokaci ka shiga masallaci, masallacin nan na Ka'aba ne ko kowane masallaci. Wannan ita ce magana ingantacciya. Kenan yanzu wannan ya ba mu damar mu shiga wata tattaunawa, ita ce salloli zawatul asbab. Salloli zawatul asbab, to ana yin su koyaushe. Me ake nufi da zawatul asbab? Sallolin da suke da sababi, akwai dalilin da yasa aka shar'anta wannan nafilar, ba kawai nafila ce haka siddan ba. Menene dalilin shar'anta ta? Shine shigowar ka masallaci kana so ka zauna, to lallai ne ka tabbatar da cewa kayi alwala kuma kayi nafilar. To amma abin da malam ke cewa idan lokaci ne da rana ta take a tsakiya ba a yi nafila, sai ya ce kada ka yi. Idan lokaci ne da rana ta taho za ta fito, kada ka yi. Idan lokaci ne da rana ta tafi za ta faɗi, kada ka yi. Waɗannan lokuta guda uku sai malam yake cewa lokuta ne waɗanda ba su halatta a yi sallah. Na'am, amma ƙarin bayanin shi ne sallar da take ba ta da sabab ita ce bata halatta ba, amma sallar da take da sabab to ta halatta a yi ta. Kamar me? Kamar farilla. Yanzu da baka farka bacci daidai lokacin da rana ke fitowa, za ka yi wannan sallar. Da a ce za ka sha wani magani Allah ya kyauta, ba ka yi sallar asuba ba sai 11 da rabi ka tashi, ka yi alwala kenan sai kuma ka ga rana daidai tsakiyar kanka, karka ce to ai an hana sallah a wannan lokacin, sai ka ce a wannan sallar laha sababun, tana da sababi.
to haka in ka shigo masallaci sai kaga lokacin yayi daidai da lokacin da aka hana, sai kace eh laha sababu. Daga cikin salloli masu sababi waɗanda ya tabbata suna da sababi kuma an hana yin su, waɗannan lokuta uku ita ce sallar gawa. Sallar gawa da saka mamaci a cikin kabari abubuwa ne masu sababi, amma aka zo za a yi sallar gawa da safe sai aka ga ga rana ta to za ta fito, to sai a saurara. Idan aka ainihin aje gawa za a yi mata sallah sai ga rana tana tsaka, to sai a saurara ta yi zawali. Hakan za a saka mamaci cikin kabari sai aka ga cewa ga rana ta taho za ta fito, ko ta tafi za ta fadi, ko tana tsakiya, sai a saurara. Na fata an gane, duk za mu zo karatun waɗannan a cikin ahkamul jana'iz insha Allah. Na'am. Shi ai an samu umarni na musamman, an samu hani na musamman, kamar yanzu wannan sallar gawa da saka mamaci a kabari akwai sababi na musamman da yazo akai, in ba haka ba da sai a ce ita ma za ta sababin ji. Wato idan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada umarni ko yi hani akan abu ya tattaro komai da komai, to in ciki ya zare wani abu ya faɗi nashi hukuncin, to shi yanzu wancan hukuncin na gaba daya to ba zai shafe shi ba. Misali malami ya shigo yace duk ajin nan ku fito banda monitor, idan monitor ayi yunkuri zai fito, sai yace mala yace banda kai, sai yace bayan mala yace duk ajin nan, sai yace ai daga baya malam ya kawo wata magana wadda ta cire ka, saboda haka magana farko ba za ta shafe ka ba. Kun fahimta jama'a? Na'am. Wa alaikum salam. Allahumma sai in baccin yayi galaba a idan shi. Kun fahimci maganar shi? Ya shigo masallaci ne dan ya kwanta ya bacci. Tambayar farko, haka ya halatta? Eh ya halatta. Ya shigo masallaci ne dan ya ci abinci? Tambayar farko, haka ya halatta? Eh ya halatta. Abinda za a duba, baccin yayi galaba a idan shi, galabar da in ma ya tashi yana sallah bai san me yake cewa ba. Yunwar ta rarrake shi, in ma ya tashi yana sallar, yana kallon abincin, ba zai sallar ba. Kamar aiki wani iri. To ya kaga wannan babu wani uzuri. Ko kun fahimta jama'a? Ai anan za a yi amfani ne da kyakkyawan tunani. Sallah an hana ta ga mai jin bacci ko ba ta farilla ce, kana jin bacci yarin jayi idan ka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar kai sallah a lokacin dan kar kai yunkura gabawa Allah ka je ka zagi Allah dan baka cikin hayyacinka. Na biyu, sai me? Sai habaratu ta'am, ga abinci ga sallah, sai aka ce a gabatar da abincin. To sai zama yanzu kai yunwa ce uzuran ka ɗauko abincinka za ka ci ka shigo masallaci, sai aka ce a'a tashi ka yi nafila, sai ka ce in na yi nafilan nan ba ta yi ba. Saboda me? Yanzu ba ka cikin hayyacinka, haka sai ka gabatar da cin abincin a wannan. Na fata an gane. To annan ne malamai suka yi magana, za mu zo mu same ta a cikin karatun askari insha Allah ta'ala, dan mai risala bai bujiro da wannan maganar ba. Afwan, ina zuwa tukuna. Idan ka shigo masallaci ana kiran sallah, abinda su fuqaha'ul malikiya suka ce zaka ainihin amsa, koda kana cikin sallan zaka amsa zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ko kun fahimta? Ka shigo ana kiran sallah, yanzu lazumin wannan maganar ita ce mai sai ka saurara har ku kai ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai ka kabbarta sallah. To tambaya ita ce zaka zauna? A'a, sai dai ka tsaya. Domin su fuqaha'ul malikiya abinda suke cewa in kana cikin nafilan ma sai aka fara kiran sallah, sai ka tsaida karatun sallah kana bin ladani a cikin kiran sallar, har in kuka kai ashhadu anna muhammadar rasulullah, kai ka ci gaba, shi ma ya ci gaba da nashi. to kaga in ya zama sun yi wannan fatawar me kake tunani ga wanda bai fara sallah ba dole za a ce mishi ya saurara tukuna ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na wa alaikum salam
Ace yaya alal mutlaq ne muqayyar ana hada shi da mutlaq ne am ana hada shi da khas na'am wato ai waɗannan ka'idojin in kaga inda zaka rinka kawo su shine ga wanda in kana kawo zai rinka fahimtar ka in kana magana da ammatul ammawa irin galibin malaman mu a ƙasar nan in ka kawo irin wannan gaba ɗaya sai su zama lost don yanzu ba su san me kake cewa ba ka zo kana ce mishi wannan mahzuri ne wannan mubih ne to yuqaddamu al-mahzur ala al-mubih yanzu ka fara wani yare bai san me kace ba amma sai kace mishi ala gafata malai eh lallai arafa tana da falala an yi umarni a azumi sai yace kwarai da gaske sai kace amma arafa bana ta yi daidai da asabar to ranar asabar akwai hani na musamman kada ai azumin nafila gashi shikenan yanzu kai mai da yaran da za ku iya fahimta ji amma in ba haka ba in malamai ne ake magana bata ma kai dama sai an kawo hadisan ba hadisan sanannu ne a wurin su kawai wannan zai ce hani ya zo wannan kuma zai ce umarni ya zo sai wancan ya ce to ai tunda hani ya zo tsawa ta zo kar ku yi ga kuma ku yi to yanzu tsawar za a fifita akan yin shine waccan maganar ɗaliban ajin nan ku fito gaba ɗaya banda monitor ko kuma monitor kada ka fito yanzu monitor yana da hujjar ya fito da hujjar me an ce ɗaliban aji shi kuma me ɗalibi ne to amma shi kuma malamin yana da hujjar ya ce ai na ce banda kai to kaga yanzu anan an ware monitor da wani hukunci to wato galibi in kana magana ka dubi da wa kake magana eh ina zuwa kaga yanzu magana ta hada ka da wanda dattijo ne ba ya karanta kimiyya da fasaha bane in ka zo wani abin zaka yi mishi gwari-gwari ne kawai ce mishi to kaga wannan wannan maganin ka sha zai saka bacci amma kaga wannan ba zai saka bacci ba amma dan boko ne sai ka ce wannan yana da side effect amma yanzu tsohon kace yana da side effect sai ka ce baba wannan zai saka bacci zaka kwana biyu kana bacci amma hakika ba kwana biyu ne zai yana bacci ba ma'ana jikin shi zai mutu ko wato side effect na iya zama ko menene in ka tsaya kana ce mishi ba zai fahimta ba saboda haka dole ne ka dubi mutanen da kake magana da su waɗanne iri ne idan masana ne sai kai musu magana ta masana ilimin usulul fiqh yana daga cikin marayan ilimi a Najeriya malamai ne zaka samu ba su san littafi mafi karanci a usulul fiqh shine waraqat wanda a wuni guda ake karantar da dalibai shi amma sai ka samu kafcecen malami alƙali wanda za a iya cewa an nada shi grand cadi na jaha in ka tambaye shi akramaka Allah kai waraqat sai ce bai san ta ba me kake tunani masu wa'azi to in bai san waraqat ba waraqat fa cikin ta gaba ɗaya ma definition ne kawai a cikin ta kaza shine kaza kaza shine kaza ma'ana a cikin waraqat ma ba amma fara asalin usulul fiqh din ba sai ce bai san ta ba sai kuma ka zo kai ka dubi girman shi to ai wannan babban malami ne a'a kai magana da shi kawai a matsayin dan primary 1 ne
saboda haka wani lokacin abin da yake wahal da ku in kuna magana da su shine kuna da hujja, amma sai zama ka zo kana magana da yarurrukan da baya fahimta kwatankwacin tsohon can da zaka ce mishi wannan magani yana da side effect. Yace menene side effect? Kace akwai side effect. Amma sai kace mishi kaga wannan in ka sha zai saka kaikayi, amma wannan ba zai saka kaikayi ba. Shikenan. Na'am. Ayi. Shi ne nace zai zo mana shi din ne, amma ni kuma abin da nake ce maka ita wannan ka'idar in kana magana da ammatul ammawa ba za ka kawo ta ba, amma shi din ne. Amma kawai sai ka ce a'a akwai nassi na musamman da aka hana yin sallar gawa a wannan lokacin, shikenan. Ko kun fahimta jama'a? Kamar yara ne kanana ka je kana karantar da su a aji, akwai kalmomin da kana faɗan su ba za ka faɗe su haka ba, kawai in ka zo sai ka faɗe su yadda za su fahimta daidai da tunanin su. Wace? A ka'ida ce mutlaka, amma wa za ka gaya wa ka'idar? Ka faɗa wanda bai sani ba. Wato ina faɗin daga cikin matsalolin da ku kuke fuskanta ne, kwatankwacin ustazu in yana magana, kwatankwacin ɗan boko in yana magana, ka je kana magana da wanda ba ustazu ɗan uwanka ba, sai ka zo kana jefa kalmomin larabci, kana jefa kalma ɗaya biyu shikenan ya ɓata, bai san me kake ci gaba da cewa ba. To galibi nakan ga irin wannan, sai ga wannan ɗan boko ne bai san arabiya ba ko kaɗan, wannan kuma ustazu ne yana magana, yana cikin magana sai ka ji ya ce mishi to ai ranka ya daɗe kaga wannan ai mubihi, amma wancan ma za mu tashi inda ya fara magana dangane da hukunce-hukuncen tahiyatul masjid, ko ومن دخل المسجد على غير على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ان كان وقت يجوز فيه الركوع. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر اجزاه لذلك ركعت الفجر. وان ركع الفجر في بيته ثم اتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع. ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس. ما لن يجي ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وانديش قم صلى تيد الولاة kada ya sake ya zauna har sai yayi raka'o'i guda biyu. In kana waqtun yajuzu fihi ar-ruku'u, idan ya kasance lokaci ne da ya halatta ayi ruku'u a cikin shi, ana in lokaci ne da ya halatta ayi nafila. Wa man dakhala al-masjida, wanda kuwa ya shiga ainihin masallaci, wa lam yarka'il fajra, bai yi ainihin wato sallar raka'atul fajr ba, an fahimta bai riga ya ainihin wato yi sallar alfajr ba, bai riga yi sallar alfajr ba, ajza'ahu lidhalika raka'atul fajr. To wato raka'o'i na alfajr din nan da zai yi sun isar mishi a matsayin tahiyatul masjid. Wa in raka'al fajra fi baitihi, idan kuwa ya riga yayo sallar raka'atul fajri a gidan shi, thumma atal masjida, sannan yazo masallaci, fakhtulifa fihi, to an yi sabani game da shi, faqila yarka'u, wasu suka ce zai yi wannan raka'o'i na tahiyatul masjid, waqila wasu kuma suka ce la yarka'u, ba zai ainihin yi raka'atul fajri din ba, ba zai yi tahiyatul masjid ba. Waɗannan maganganu idan kuka dube su ba komai ba ne, sai dai salo ne daga cikin salon yadda littafan fiqhu galibi suke. Mas'ala ce guda ɗaya, ya ce an yi saɓani a ciki, kuma ya ba da labarin saɓani, amma babu tahqiqi da tarjihi, babu tantancewa da kuma tabbatar da maganar da take daidai daga wanda ba daidai take ba. Wannan yana daga abubuwan da ake aibantawa wato ainihin littattafan fiqhu na mutaakhirina. Amma littattafan fiqhu na kudama zaka same su suna tarjihin mas'aloli tare da cewa kudama'u ba su fayi rubutu dangane da fiqhul mujarrad ko kuma ainihin al-fiqhul 'ari 'anil adilla, wato fiqhun da bai tare da dalilai ba. Anan abin da yake cewa al-fajr ya fito tun kana gida, sai kai raka'atul fajrin ka a gida, sai ka iso masallaci. Daga iso masallaci in ka samu an fara sallah asuba baka da matsala, sai ka shiga ka bi sallah asuba. Amma baka samu an fara sallah asuba ba, to yanzu zaka maimaita raka'atul fajr ne? A'a, zaka maimaita raka'atul fajr ba. Me ya kamata kai? Zaka yi tahiyatul masjidi ko kuwa zama zaka yi? Sai ya ce an yi maganganu guda biyu. Magana farko ita ce zai yi ainihin raka'atai tahiyatul masjidi. Wasu kuma suka ce a'a, kuma duk waɗannan maganganu shahararru ne masu ƙarfi a cikin mazhabin Malikiya. To sai ya tafi bakka a haka. Abin da yake daidai daga cikin waɗannan maganganu yanke ita ce magana farko. In ya shigo masallacin zai raka'atul fajri, ai zai raka'atai tahiyatul masjidi. Abin da yasa su masu ra'ayi ko fatawa ta biyu suka ce ba za a yi ba, saboda sun dubi asali ne, shine tsakanin sallar raka'atul fajri da sallar asuba babu wata sallah. Gaskiya ne, babu wata sallah tsakanin raka'atul fajri da sallar asuba, babu wata sallah. Amma wannan a irin wani halin, a halin da ya zama kai raka'atul fajri din, sannan kuma abin da zai biyo baya ita ce sallar asuba. To amma kai raka'atul fajri ba sallar asuba ce za ta biyo baya ba, sai ka baro gidanka sai ka taho masallaci. Idan ka samu ana yin sallar asuba sai ka shiga ka bi, hukunci yana nan yadda yake kenan. To amma yanzu surar ce ta samu matsala, ita ce an samu jinkiri tsakanin sallar ka ta raka'atul fajri da kuma fara sallar asuba da liman zai fara, kai kuma ga ka iso masallaci. To yanzu wancan hukuncin da aka sani ba shine zai aiki anan ba. Wani hukuncin ne zai aiki anan? Shine hukuncin mutumin da yazo masallaci zai zauna. Menene hukuncin shi? Shine yayi raka'atul fajri, shikenan. Ayyayi tahiyatul masjidi, afwan, yayi tahiyatul masjidi. Malai yake cewa wala salata nafilatan ba'da al-fajr illa raka'atul fajr ila tulu'i shamsi. Babu ainihin wato sallah ta nafila bayan al-fajr sai raka'atul fajr ila tulu'i shamsi, har zuwa lokacin da rana za ta kullu. Ma'anar wannan magana shine bayan ainihin al-fajr ya fito, to babu wata sallah da ake yi kowace iri ce ta nafila sai raka'atul fajr. Na fata an gane. Sai yace ila tulu'i shamsi, har sai rana ta kullu. Idan rana bata kullu ba fa babu wata sallah kuma. To idan rana ta kullu, to daga lokacin ne kuma an bude nafilfili da gwargwadon hukuncin su ko kuma bukatar da ta kama. Kamar idan lokacin wabha yayi za a iya yin sallar walha ko kuma wasu salloli waɗanda za su kama. Haka magana take. Babin nan ya ƙare wanda yake kwatanta ayyuka a sallah a aikace, waɗanda tun farko idan ba ku manta ba da haka ya kulla ainihin sunan babin cewa babu sifatil amali fi salawatil mafruḍa. Babin da ke siffanta yadda ake yin sallar farilla a aikace, kuma yattasilu biha minan nawafil wassunan, da kuma nafilfili da sunnoni waɗanda suke da alaƙa da farillai. Duk mun yi bayanai a baya. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Babun fil imamati wa hukmul imami wal ma'mumi. Babi game da limanci da kuma hukuncin shi liman da kuma hukuncin shi kanshi mamu. Abubuwa guda uku. Limanci hukuncin shi mai zaman kanshi ne, liman nashi hukuncin mai cin gashin kanshi ne, haka nan mamo ma hukuncin shi yana cin gashin kanshi ne, dan haka kowanne ya kira su a wajen kulla babin domin kasancewa suna da tarayya akan abu daya shine mai sallar jami'i, amma hukuncin ya ainihin wato bambanta su. Hukuncin farko shi kanshi limanci babi ne mai zaman kanshi, sannan liman darasi ne a kanshi, sannan mamu akwai nashi darussa. Amma sai ya haɗe su gaba ɗaya zai tattauna mana hukuncen ya ce ya ummun nasa afdaluhum, wanda ya fi jama'a falala shi ke musulmanci. To wannan idan alifin ɗin na tafdil ne, kenan a cikin masu falala wanda ya fi falala shi ne yake wa mutane limanci. Idan alifu tafdil ne, shi ne wane gwamna ne, wane gwamna ne, wane gwamna ne, wane shugaban ƙasa ne. Misali nake so mana tunda ƴan duniya ne yanzu suke jin duniya, waɗannan gwamnoni dukkansu matsayinsu ɗaya, to amma ga shugaban ƙasa to shi kenan dukkansu fubala'u ne. To wane ne afdalul fubala? Shine shugaban ƙasa. To huwal aula wal haq bil imama. Idan kuwa wannan alifin ba na tafdil bane, shikenan ya nuna daga cikin mutane to za a nemi wane ne fadil. Kenan mutanen adiyuna ne, mutane ne gama gari, ba su da wani mukami. To amma a cikin su kuma a haka akwai wanda su suke ganin yana da fifiko a cikinsu, to shi ya dace da ya musulmanci. Don haka wannan abin yana, wannan wurin yana daukar waɗannan ma'anonin guda biyu. Kusan gaba ɗaya masu sharhin risala in suka zo sai sun ja hankali dangane da wannan alifin ɗin, in na tafdilu ne to gashi, idan kuma ba na tafdilu ba ne to shi kenan a cikin mutane ne waɗanda suke gama gari, to wane ne suke ganin ya fi su falala. Malam ya ce ya ummun nasa afdaluhum, wanda ya fi mutane falala shi ne zai yi musulmanci. Wa afqahuhum, sannan wanda kuma ya fi su fiqhu, wanda ya fi su ilimi kenan. To anan kamar yadda kullum nake gaya matasa waɗanda idan magana ta kama dangane da al'amuran masu mulki da masu shugabanci da sauransu, nake gaya musu al'ummar musulmi na farko fa ba su taɓa ganin rayuwa irin wannan rayuwar da muka samu kanmu a ciki ba. Misali sahabbai ba su taɓa ganin shugaba jahili ba, amma sun sha ganin shugabanni ƴan iska, sun sha ganin fajiran shugabanni. Sahabbai sun gansu da yawa, amma ba su taɓa ganin jahilin shugaba ba. Saboda haka wata irin duniya ce muke rayuwa wadda a yanzu ta sha bamban da duniyar waɗanda suka yi waɗannan rubuce-rubuce. Ba za a taɓa ƙaddara a musulunci za a zaɓi mutum da sunan imara ko khilafa islamiyya irin sarkin musulmi ko sarkin Kano ko sarkin Zazzau ko sarkin Hadeja ko makamantan haka, a ce ba zai iya miƙewa wa musulmi hudubar juma'a ba, ba zai iya wa musulmi hudubar idi ba, ba zai iya yi wa musulmi sallah gama garin limanci, yadda in hukunci ya faru na ƙabli ko ba'adi zai tashi da warware. Al'ummar musulmi na farko ba a san wannan ba, san kuma ba su sauwara faruwar haka ba. Amma hakikanin abin da ya faru, duniya ce ta rikice, na haka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ishara zuwa ga samuwar wasu shugabanni amma azzalimai, samuwar wasu shugabanni amma fasikai, samuwar wasu shugabanni amma azzalimai. Amma waɗanda za su zama jahilai fa, wannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dawo bangaren ilimi ne za a samu wannan, amma ba bangaren shugabanci ba, wato bangaren malanta, mutane su dauki wanda bai kware ba su nada shi a matsayin malami ya tafatawa yana batar da su. Wannan bangaren malanta ne za a samu wannan. Amma bangaren shugabanci fa zalunci, fajirci, fasikci da makamantansu su ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa za su faru. A ƙarƙashin wannan yanzu wannan hukuncin da ake magana afdalu afdalun nasi a ƙasar Zazzau kaf shine sarkin Zazzau, afdalun nasi a ƙasar Sokoto kaf shine sarkin Musulmi, afdalun nasi a ƙasar Katsina kaf shine sarkin Katsina. To shine afdal da yayi limanci. To amma sai ka je ka samu sarki irin wannan ko da ba a rubuta mishi hudubar juma'a a ce ya hauya karanta ba zai iya ba. Da sallah azhar zai manta ya tashi a raka'a ta hudu ayi mishi tasbihi sai ka samu zai gigice rasa. To me ake nufi ma da subhanallahi, kuma me ya kamata yayi, sannan kuma in an yi sallama me zai faru? To saboda haka zaka ga ashe kenan idan har fiqhu ya tabbata ijtihadi ne wanda musulmi suke yi wa kansu a kowane zamani daidai da su, kenan akwai buƙatar sake rubutun littattafan fiqhu daidai da irin waɗannan zamanin. Saboda in ba haka ba yanzu ka ce ya ummun nasu afdaluhum, in sarki na zaune ka ce kun ga wannan bawan Allah shine mafi daraja da girma duka da za su ce. To in aka ce kuma sakamakon haka shine zai rinka mana limanci, sai fa da su ce an wulakanta sarki, an rena shi, ana son a kure shi ne, ana son a gabayan shi ne. To ashe ka ga waccan afdaliyar in ka hada ta da irin wannan karatun sai ka samu tukka da warwara. Ko kun fahimta jama'a? Za ku je gaida mai gida, mewa sarkinku ne, mewa shugabanku ne a wurin aiki. Hadisi sahihi cikin Sahihu Muslim shi ya ce ya fi cancanta da ya limanci inda gidan shi. Amma sai ga ba zai iya muku limanci ba, sai ga bai iya tsayuwar sallah ba, sai ga bai iya sallar ba, bai san komi ba cikin addinin Allah. To kuma wannan kalubalen waɗanda kawai ake sa rai su iya gyara shi su ne ahlus sunna. Idan na ce ahlus sunna ba ina nufin waɗannan mutane da ake gani a Najeriya masu gemu da ɗagaggen wando ko makamantan haka ba, ahlus sunna na gaskiya nake nufi. Na'am, gemu da ɗagaggen wando alama ce ta ahlus sunna, amma matsalar ita ce shin suna ba da muhimmanci game da ilimi, ilimi na sunna? Shin suna da akhlaq, ɗabi'u, ɗabi'u'in na ahlus sunna? Shin suna jajircewa wajen yada sunnar irin yadda ahlus sunna suke? Waɗannan su ne siffofi magabata na ahlus sunna kafin a fara magana ɗagaggen wando ko kuma ainihin gemu da kasumba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam ya ce to wanda ya fi falala cikin mutane shike musulmanci, wa afqahuhum wa afqahuhum, wanda kuma ya fi su ilimi, ya fi su fahimta addini. Kaga kenan ya kamata falala ta tafi tare da me? Tare da fahimta, tare da ainihin sanin ilimi na addini. Wala ta ummul mar'atu fi faridatin wala nafilatin, mace ba za ta yi limanci ba a farilla ko a nafila. La rijalan wala nisa'a, ba za ta shugabanci maza ba balle mata. Ba za ta shugabanci maza ba za ta shugabanci ainihin mata ba a cikin ainihin sallah. Wannan fatwa ita ce shahararriya a cikin mazhabin Malikiya. Sai dai daga cikin malaman Malikiya an samu ainihin wato wasu daga cikin malaman sun yi ainihin fatawa da akasin haka, cewar mace za ta ainihin yayi limanci ga mata 'yan uwanta. An samu wani ma cikin Malikiya ya butsare daga cikin dangi gaba ɗaya ya ce har maza ma za ta iya walimanci. Ku karanta a nan cikin samar dani. Amma dai shahararren fatawa a Malikiya shine mace ba ta limanci alal itlaq,
ba za ta yi wa maza ba, ba za ta yi wa mata ba, ba za ta yi a farilla ba, ba za ta yi a nafila ba. Maganar da take ingantacciya daidai da sunna ita ce mace tana limanci ga ainihin mata ƴan uwanta. Limancin mace ga maza abu ne arid, shine in wani yanayi ya juya, wani namiji ya bi mace limanci, tambayar da za ta biyo baya shine ko sallar shi ta inganta ko bata inganta ba. Amsa ita ce sallar shi ta inganta, don a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu matar da take wa mata limanci, wani dattijo da ke aiki a gidanta shi ke kira mata sallah, kuma idan matan nan suka yi sahu a bayanta sai ainihin shi ya koma cin nesa da su ya kuma ainihin bi su sallah a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan mace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada ta limanci, sunanta Sa'adatu Ummu Waraka, na fata an gane. To da wannan kenan ingantacciyar magana, mace tana limanci a sallar farilla, tana kuma yi a sallar nafila, akasin abin da malai ya faɗi. Amma limancin mace ga maza, to ba a ɗauko ta a nada ta a masallacin salawatul khams, wannan abin bai daidai da sunna ba. Ba kuma maza za su zo limanci haka sallah ta kama su a ce malama wance wuce, wannan duk bai daidai da sunna ba. Amma yanayi kamar wanda ne misali ko makamantan shi, ka iya yiwuwa yadda wani lokaci namiji in ya bi mace sallah haka ta faru, to wannan kuma ya halatta kuma sallah ta yi. Malam ya ce wa yaqra'u ma al-imam fi ma yusirru fihi, mamu zai yi karatu tare da liman amma a inda liman yake sirran ta karatu. Wala yaqra'u ma'ahu fi ma yajharu fihi, a inda liman yake bayyana karatu mamu ba zai bayyana karatu ba, ba kuma zai yi karatu ba gaba daya. Ina yi mana fassara ne wadda ta dace da fassara ta Larabci zuwa wani yare ko wani yare zuwa wani yare, ba ne mana fassara irin yadda malaman fiqh a surarayen mu suke fassara. Misali wa yaqra'u ma al-imam fi ma yusirru fihi, mamu zai yi karatu a sallar da liman yake ainihin sirranta karatu. Wala yaqra'u, amma shi mamu ba zai yi karatu ba ma'ahu tare da liman, fi ma yajharu fihi, a inda liman yake bayyana karatu. Wannan ƙa'ida ce kuma ilimi ne. Ilimi shi ne kun ji yadda kuka ji haka ɗin nan, to haka abin yake. Kuma wannan magana ita ce ingantacciya daga cikin maganganun malamai, domin wannan mas'alar na daga cikin mas'ala wadda aka yi saɓani tun daga malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu. Wasu sun ɗauki umumi na cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihati alkitab, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. Sai suka ce dan haka wannan hadisin ya shafi mamu, ya shafi liman, ya shafi masbuki, ya shafi mai sallah shi kadai, dole ne sai yayi Fatiha. Sai aka ce da su yaya zai iya yi Fatiha bayan liman yana karatu a bayyane. Sai suka ce dole ne yayi kamar ina. Sai suka ce idan shi limami ya kai wala dhallin ya amin, to sai yayi sakata, yayi shu, wanda zai ba da gurgurdan damar da mamu zai karanta Fatiha. Suka yi hujja da hadisi akan haka, sai dai kai ciwo hadisan da suka yi hujja da shi da su ba wai hadisi ɗaya ba, dukkan hadisai ne da'ifai. Wani abun mamaki, al-imam al-Bukhari akan ainihin wannan mazhabin yake akan cewa lallai ne mamu zai yi karatu a duk inda yake ainihin a sallah, tun daga raka'a ta 1 da ta 2 da ta 3 da ta 4, inda liman ke bayyana da inda liman yake ainihin boye karatu. Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra ya ainihin yi raddin wannan magana ta Bukhari. An samu wani malami cikin malamai na zamanin nan na hadisi ya cire wannan raddi na Ibn Taymiyyah, ya ainihin buga shi, ya yi tahqiqin shi tahqiqi mustaqil.
mas'ala ce mai matukar rudani wanda an yi sabani har aka waye gari aka maida ita daga cikin masailul khilaf. Kun san su malaman fiqh a wurin su akwai mas'alolin da suke su ne mas'alolin khilafa. Akwai mas'alar da duk wanda kuke rikici a ƙauyen ku akanta su a wurin su ba ta daga cikin masailul khilaf. Shi yasa sai suka rinka ware masailul khilaf suna rubutu akai. Sai malamai sun saba akan kaza, malamai sun saba akan kaza, malamai sun saba akan kaza. Ibn Rushd ya yi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Ibn Abdul Hadi ya rubuta littafi akan haka. Ibn al-Jawzi ya rubuta littafi akan haka. Al-Imam al-Baihaqi shi sunan littafin nashi ma kenan al-Khilafiyat. Sabanin malamai. To malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a wannan fagen. Amma abin da nake so mu gane ita mas'alar tana da hadisai waɗanda ko waɗanne ɓangarori na hadisan ba za a iya tsayawa a fahimce su ba sai an yi aiki biyu. Aikin farko shine tahqiqin inganci ko rashin inganci. Aiki na biyu shine tabbatar da yaya ma'anarsu za ta fita. To ma'anarsu ba za ta fita ba gaskiya sai in kayi kokarin hada hadisan kaf da suka inganta. Sannan za ka gane cewa hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga wanda bai Fatiha ba, wannan hadisin ba da mamu yake ba. Saboda me? Saboda ga wani hadisin kuma wanda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a. Wanda duk yake da liman to limamin shi dake karatu to karatun shi ya isar mishi. Sai su waɗancan suka ce to kenan hadda sallar da ake sirranta karatu. Sai aka ce a'a, saboda a wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji yana cikin karatu, wasu ma suna yi da idan da sallah, sai ya ce wani ya yi munaza'a da ni ko wasu sun yi jayayya da ni, wato ina yi suna yi. Ya ce daga yau wanda duk yake bin liman to kar ya karanta komai sai ainihin suratul Fatiha. To yanzu wannan hadisin kuma sai ya ba da dama ga waɗancan kenan a sallar bayyana karatu ce Annabi ya ji suna karatu har sun ruɗa shi, ya ce su daina sai dai su yi Fatiha kadai. Wannan dalili ne akan me za a yi Fatiha. To amma sai kuma hadisi ya zo sai ya shafe wannan hukuncin. Ku karanta tattaruwar waɗannan hadisan jama'a a cikin wancan littafi na Imam al-Bukhari da littafin Ibn Taymiyyah da kuma ainihin Sifatus Salah ta Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah ya gafarta musu baki daya. Abin da nake so in ce mana shine malaman fiqh sai suka saba game da mas'alar. Imam Malik sai ya dauki mas'alar wadda take ita ce daidai. A sallar da liman ke sirranta karatu to zaka ainihin yi karatu mafi karanci Fatiha. Muka ce mafi karanci Fatiha, kenan zaka iya karawa akan Fatiha. A sallar da liman yake bayyana karatu kuwa ba za ka karanta koda mafi karancin Fatiha ba sai a raka'o'in da baya ainihin bayyana karatu. To anan akwai wata mas'ala wadda nace muku ita ka'ida ce ta fita anan. Yanzu ka'idar ita ce wa yaqra'u ma'al imami fi ma yusirru fi. Inda liman yake sirrantawa to zai yi karatu. To yanzu idan ya zama sallar juma'a ce ko sallar asuba ko wata sallah wadda liman ke yin karatu a bayyane, amma sai bai sai yayi karatun a bayyane, amma saboda tazarar da ke tsakaninka da shi ko saboda raunin muryar shi, sai ya zama kai baka jin karatun. Yakan faru haka musamman a masallatan juma'a ko a masallatan da jama'a ke taruwa, musamman liman yana yi kai kana jin shi ne ta lasifika sai a ɗauke wuta. To yanzu ka'idar nan sai ta dawo sai ta yi aiki. Yanzu limamin naka ya koma matsayin kamar mai sirranta karatu kenan, don haka za ka yi. Domin ka zauna ka yi ɓatan ɓakatanta, kai ga ba ga kanka ba, kai kuma ba ga liman ba. Tunda in kana jin karatun liman ne karatun liman ya ɗauke maka, don haka aka samu a sallah ɗaya hukuncen biyu za su yi aiki. Hukuncin farko da zai aiki a sallah ɗaya shine me? Hukuncin liman yana karatu a sallar isha rak'o'i biyu na farko sai kai shu a rak'o'i biyu na karshe fa yana sirranta karatu kai kuma kai karatu kaga hukunci biyu ya faru a sallah daya to ashe in kun fahimci wannan abin da yake koya mana ka'idar ita ce in kana jin karatun liman kar kai in baka jifa za ka yi ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah ba komai anan hukuncin shi shine yake rinjaye ma'ana kana cikin yin fatihar shikenan sai kuma haka ainihin liman ya ruku'u shikenan ya yanke maka komai wato bashi daga cikin sunna bayan liman ya kammala yin wani abu nashi kai ka tsaya kamar yadda da dama za ka liman ya yi sallama amma wani ya tsaya shi yana ta tahiya wai shi bai karasa ba wajibi ne kawai shi kenan liman ya yi sallama shi kenan domin sallarka tana bin tashi ne na fata an gane ko menene wa man adraka raka'atan fa aksara faqad adraka aljama'ata malam yace wanda duk ya riski raka'a guda to da ya ake riskar raka'a guda da menene kuma ake riskar raka'a guda nan ma mas'alar na daga cikin masailul khilaf tare da cewa anan bai hikaito ta a matsayin an yi sabani ba amma a tsakanin mazhabobi na daga cikin masailul khilaf wasu suka ce anna mudrikar ruku mudrikul lirraka'a wasu suka ce mudrikul ruku ghairu mudrikul lirraka'a har rubuce-rubuce malamai suka yi tai su ne wa junansu raddi wannan ya ce in ka zo ka samu liman a ruku'u to ka samu wannan raka'a wasu kuma suka ce ko da rusunawa liman ya tafi zai yi ruku'u kai marmaza ka kabbarta a haka to baka samu raka'ar ba sai ka same shi a tsaye kyam na fata an gane amma maganar da take daidai ita ce ana riskar raka'a ne ta hanyar samun liman a ainihin ruku'u kun ji wannan magana to akwai wata magana ta uku ita ce idan liman ya dago ya tabbata ya dago amma sahun da ke gaban ka kai mamu ka riske su ba su dago ba har ka kabbarta ka isa ruku'u to ya tabbata ainihin ka samu wannan raka'ar na ɗaya kenan haka kuma idan liman ya riga ya dago amma sahun da ke biye da liman dab su ma ba su dago ba shi ma wannan hukuncin yana kaiwa ku karanta cikin littafin Sabilus Salam kenan ka taho kana tahowa sai ka samu liman ya yi sami Allahu liman hamida to yanzu in dai har mamun suna yin abin da ya dace wanda za mu zo mu tattauna wannan matsala za mu ji inda mazhabin malikiya suka saba kuma shine wajen magana da ta shafi bil liman wajibi ne idan liman yana ruku'u ka kasance kana ruku'u ba za ka yi kura ba sai ya gama dagowa kaf sami Allahu liman hamida to sannan kai kuma sai ka rabu ba wai kawai daga liman yayi ruku'u kai ma sai ai daga liman yayi kura zai dago kai ma sai ka dago karshe ka riga shi ko kuma ku dago ta abinda ake so shine sahabbai suka ce ba sa ainihin wato dagowa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa tafiya sujuda har sai sun ga goshin Annabi ya sauka kasa gaggawar kawai shedan ne ke fusgan mutane in ba haka ba baka da dalilin yin gaggawa dan dukka gama gaggawar ka sai yayi sallama za ka yi ko kun fahimta jama'a saboda haka idan mun fahimci wannan wanda ya riski ainihin wato ruku'u shi ya riski raka'a to sai malam ya ce wa man adraka raka'atan wanda ya riski raka'a daya fa aksara ko fiye da raka'a daya faqad adraka aljama'ata to ya riski ainihin sallar jam'i idan kun fahimci bayanai na da kyau waɗanda na ƙara akan abin da mai littafin ke cewa kenan, wanda ya riski mafi ƙarancin ruku'u to ya samu wannan ainihin jam'i. To me ake nufi da samun jam'i? Kuma samun jam'i daban, samun raka'o'in sallah kuma daban. Yanzu wannan raka'a ɗaya ya samu, amma an ce ya samu jam'i, shine yana da ladan 27 din nan ko 25 ko kuma duk ladan da za a samu. Na fata an gane. A ƙarƙashin haka, duk wani hukunci da mai bin wannan sallah ya hau kanshi, to ya hau kanshi. Za mu zo mu ɗan tattauna misalin irin wannan. Amma mutumin da ya yi asarar bai samu raka'a ɗaya ba, wato bai samu mafi ƙarancin liman a ruku'u ba, to wannan bai samu ainihin wannan sallah ta jam'i ba. Don haka za ka zo ka ji wasu hukunce-hukunce waɗanda za su biyo baya. Kamar ka zo ka samu liman a tahiya, ka tabbarta ka bi shi, an fahimta? A ƙarƙashin waɗannan maganganun fa da suke, ka tabbarta ka bi shi, to yanzu ka ga baka samu raka'a ko ɗaya ba kenan. To tunda baka samu raka'a ko ɗaya ba, baka samu jam'i ba kenan. To tunda baka samu jam'i ba, wannan sallar da kake yi ne matsayinta, matsayinta ɗaya da kana yi kai kadai. Dan haka zaka je zai zo ya ce maka, to a ƙarƙashin haka idan ka ga wasu za su yi jam'i, ka iya yanke waccan ka zo ka bi su, domin wannan taka matsayinta matsayin kai kadai ce. To za mu tattauna ta insha Allah. Malam ya ce wa man adraka raka'atan fa aksara faqad adraka al-jama'ata, wanda diriyar riski ainihin raka'a guda ko sama da raka'a guda haqiqa ya riski ainihin wato jam'i. Falyaqdi ba'da salamil imam ma fatahu, sai ya rama abinda ya ainihin wato kubuce mishi bayan sallamar liman. To kun ga fiqhu ake karantawa, da wani karatu ake kai sai a fassara a tafi. Da yake falyaqdi ya rama, bai ce falyutimma ba, to nan ma mas'ala ce a cikin fiqhu. Shin waɗannan raka'o'in guda uku da suka kubuce mishi tunda ya samu ɗaya, zai tashi ne da niyyar ciko su ko kuwa da niyyar rama su? Wannan mas'ala ce a fiqhu, ga fassarar ta. Idan ciko su zai yi, to wannan da ya samu da liman tare da cewa ita ce ta ƙarshe ga liman, to shi sai ya mai da ita ta farko. Don haka in ya miƙe sai ya raka'a ɗaya Fatiha da sura a bayyane, idan sallar da ake bayyana karatu ce kamar sallar magriba, sallar isha da sallar asuba makamanta. Don haka sai ya zan ya ciko kenan. To abin da ya samu da liman ya zama mishi farkon sallah. To in ka ce kaifa zak, yaya za a yi wannan hukunci? Ƙarshen sallar liman shi kuma ya zama farkon sallar shi? Sai a ce yanayi ne ya hukunta haka. Don haka daidai ne. To abinda zai biyo baya ya zama ciko sallar shi yake kenan. To amma idan an dubi kalmar da malam ya amfani da ita ta qada'i, da cewa falyaqdi ba'da salamil imam ma fatahu, sai ya ainihin rama, to yanzu ramuwa ita kuma ta hukunta, sai ya ɗauki wannan abin da ya samu a liman, da liman dama shi ne ƙarshen sallar liman ko, to shi ma sai ƙaddara shi ne ƙarshen sallar gare shi. In ya tashi ya zai yi? Sai ya ainihin tashi ya ciko raka'a guda. Da ya zai ciko ta, sai ya sirranta karatunta. Idan ya tahiya ya salati, sai kuma ya miƙe. Yanzu kuma sai Fatiha da sura a bayyane, Fatiha da sura a bayyane, to yayi qada'i kenan. To kamar yadda ijmani ya hukunta farkon sallah tashi yayi daidai da ƙarshen sallar liman, wadda liman ya sirranta kuma ya karatu Fatiha kadai, amma shi kuma yanayi ya halatta mishi ya zama farkon sallar shi, anan ma wajen qada'i sai a ce kuma halin da ya samu kanshi na ya zo a makare, shi ya halatta mai ya jirkita sallar. Ya jirkita ta shi ne ya mai da farko ƙarshe, ƙarshe kuma ya zama farko. Tunda ku duba, ya yi fatiha a sirrance kenan guda biyu da farko, sannan ya tashi ya ciko fatiha da sura, fatiha da sura a bayyane. Haka ake yin sallar isha, ba haka ake yin ta ba. Amma kaga yayi kwan gaba kwan baya, sai su ce ya halatta. Me yasa? Sai a ce saboda halin da ya samu kanshi na kasantuwar shi masbuki. Cikin waɗannan maganganun guda biyu, zaka gane tasirin wannan sabanin a aikace idan magariba ce. Amma tasirin wannan sabanin baya bayyana a sallar isha da sallar asuba da sallar azhar da al'asr, sai a karatu. Amma in magariba ce a aikace za ka fi gane abu. Shine idan mutum ya zo sallar magariba, sai ya samu liman a raka'a ƙarshe wadda liman ke sirrantawa. Idan aka yi tahiyya aka yi sallama, sai aka ce ya tashi ya ciko, to shi kenan sai ya tashi sai ya raka'a ɗaya fatiha da sura a bayyane, shine yana cikawa kenan. Sai ya hada ta da waccan ta farko, sai ya zaman tahiyya da salati, sai ya ainihin miƙe. In ya miƙe, sai kuma ya fatiha a sirrance raka'a guda, shikenan sai tahiyya ya sallama. To yanzu wannan menene yayi? Yayi itimami. To a magariba kenan. To idan qaba'i ne fa, to wannan da ya samu da liman raka'a ɗaya, sai ya ɗauka ita ce raka'an liman ta ƙarshe, to shi ma ita ce raka'ar shi ta ƙarshe, amma kuma zai birkita hukuncin. In ya tashi, sai ya fatiha da sura a bayyane, ya sujuda ya ruku'u ya sake ɗagawa, ba zai zaman tahiyya ba, sai kuma ya sake fatiha da sura a bayyane, sai zama kenan. In kuka dubi sallar a surar ta haka, sai ka ce yayi raka'a ɗaya, yayi tahiyya, yayi raka'a ta farko, yayi tahiyya kuma a sirrance yayi, sannan ya tashi kuma ya yi fatiha da sura a bayyane raka'o'i guda biyu a jere. Me yawa magariba kenan, yayi mata kwan gaba kwan baya, shi yake kira qaba'i. Abin da ya faru, riwayoyin Imam Malik a cikin Muwatta, mafi yawancinsu sai aka same su da wa ma fatakum fa atimmu, abin da ya kubuce muku ku ciko shi, abin da ya kubuce muku ku ciko shi. Sai aka samu wata riwaya kwaya ɗaya wadda Suyuti ya ɓata takaddu ko ya ci takaddu da shi da kusan duk masu sharhin Muwatta akan ƙoƙarin tabbatar da wannan kalmar. Haka aka ruwaito ta daga Imam Malik, ko kuwa kuskure ne ɗaya cikin almajiran yayi, ko kuwa shi Maliku ne yau aka same shi da kuskure, ko kuwa riwaya ce da ma'ana. Ita ce wa ma fatakum fa atimmu, haka jumhuru tullabi Malik suka ruwaito arwat min Malik an Malik. Sai aka samu riwaya kwaya ɗaya daga Imam Malik, wa ma fatakum faqabu, abin da ya kubuce muku ku yi qaba'in shi. To da malamai suka kai suka komo, ingantacciyar magana ita ce wannan riwaya faqabu ingantacciya ce, magana ta ɗaya kenan. Wannan riwaya faqabu ba kuskure ce Imam Malik yayi ba, amma inda suka ce akwai yiwuwar, sai suka ce akwai yiwuwar riwaya bil ma'ana ta yiwu fa atimmu, annabi ya faɗi duka. A wani lokaci Imam Malik ko kuma malaman shi ko ɗaliban shi, sai wani ya tasarrufi ya ɗauki kalmar fa atimmu ya ruwaito ta da faqabu. To anan kuma sai a ce to ai ruwayar ta da faqabu ya canza ma'ana, sai a ce a'a, larabcin Qur'ani da larabcin hadisi da larabcin salaf da qaba'i da itimami duk ma'anar su ɗaya. larabcin muta'akhiruna ne ya bambance tsakanin qaba'i da itmami. Fuqaha'u daga baya su ne za su ce qaba'i shine ramuwa, itmami yi akan lokaci. Kudama uba ruwan su da wannan, saboda Qur'ani ya zo da kalmar qaba'i a wurin da ake yin abubuwa akan lokaci. Fa idza qadaytum manasikakum fa idza qudiyatis salatu diya ka qudiya qada, da ma'anan ne yi akan lokaci. Dan haka malamai suka ce in zaka fassara Qur'ani ko hadisi ba za ta katakaitu ga larabci irin na zamanna da suka taho daga baya ba, dole sai ka je ka koyi larabci irin na salaf, larabci irin na kudama'u, wanda wannan shi zai baka kyakkyawar fahimtar warware ire-iren waɗannan rigingimu. Saboda haka in ka zo magana cewa Imam Malik ya ruwaito nan da fa'atimmu da faqadu, sai ce duk ɗaya ce. To yanzu tunda mun tabbatar da ingancin riwayar, ba kuskure Imam Malik yayi ba, innama kadai abin da ake cewa tayyuhu asalatan, haka annabi ya faɗi wannan da fa'atimmu, nan kuma ya faɗi da faqadu, ko kuma Imam Malik ne yayi tasarrufi wanda ya isa yayi tasarrufi akan wannan riwaya bil ma'ana, ko kuma wani almajirin shi, ko kuma wani cikin malaman shi, ko ma dai yayi kasance, sai aka ce babu wani rudani, kuma kalmar da ke wurin ko daya ba ta daukar ma'anar ramawa. Da wannan sai suka ce a karkashin haka fatawa kwaya daya ce daidai, ita ce itimami ne daidai. Don haka idan magariba ce ka samu raka'a daya tare da liman, to abin da yake daidai shine sai ka tashi ka karanta Fatiha da sura a bayyane, sai ka hada ta da waccan ta farko, sai ka ainihin yi tahiya, kai salati, sai ka miƙe kai raka'a daya Fatiha kadai a sirrance, kai itimami kenan, kuma kai qaba'i kenan, domin da itimami da qaba'i duk ma'anar su daya. Idan kuma sallar la'asar ce ka samu liman a raka, ko kuma sallar isha ka samu liman a raka'o'i biyu na ƙarshe, idan ka tashi ya za ka yi? Sai kai fatiha a sirrance. To sai ya zama kenan sallar ka ta zama duk a sirrance, don ka samu liman a raka'o'i biyun ƙarshe a sirrance yake karatu, kuma ka tashi kai ma kai a sirrance, sai a ce ai itimami kai. Saboda haka bambance tsakanin qaba'i da itimami, gaskiya wannan na daga cikin abin da mutaakhirina suka yi. Sakamakon wannan sai aka ce in ka je za ka rinka fassara maganganun malaman salaf da istilahat na mutaakhiri na, za a rinka samun kuskure. Ka kiyaye wannan. Kamar yanzu in kai malamin history ne ko ɗalibin history, rubuce-rubucen tarihi da aka yi shekaru 40 da suka wuce a Najeriya, idan ba ka yi taka tsantsan ba, to za ka rinka ɗaukar wasu mutane waɗanda a yanzu za ka rubuta wa yara masu karatun tarihi ko ɗalibai, sai a jefa waɗannan mutane wata jiha daban. Misali Sani Kwantagora, magajin Kwantagora, sai a ce jihar Sokoto. To yanzu in ka zo ka faɗa wa yara cewa to kun ga wannan Sani Kwantagora ɗan jihar Sokoto ne, a yanzu kaga kai kuskure. Amma a wancan lokaci Kwantagora Sokoto ce, kaga kenan sai ka tsaya ka lura mecece Sokoto a da, kuma yaya Sokoto take a yanzu. To shine sai ka dubi menene ake nufi da qaba'i, me ake nufi da itimami, sai ka dubi wannan. Idan malami cikin kudama'u in yace kaza makaruhi ne, haramun yake nufi, ku kiyaye. Imam Malik in kaje ya ce wa akrahu kaza, Imam Shafi'i yace wa akrahu kaza, in kaje Imam Ahmad ko Abu Hanifa yace wa akrahu kaza, to wannan abun haramun yake nufi. Ko kun fahimta?